يا الله يا الله نهوكا الله نيكي لين روكا باروكيكا تمتو بيوا قولا ما هاتم بياني كيدا قولا ما هاتم بياني
أنا مدنة ماشا يارا دي أشياء يارا دي أكي مستو أورين دولي ana magana yaran da ba su samu su shiga makaranta da mata da maza ana magana rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba to ana wahala
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya jiya rundunar yan sandan Najeriya a Maiduguri ta bayyana cewa mutane 8 da ta kama da ake kyautata zaton yan kungiyar Boko Haram ne sun amsa cewa suna da hannu a sace yan matan Chibok 276 a watan Afrilu shekara ta 2014 jiya din ne kuma har wa yau wata kungiyar kristoci ta gudanar da gangami a kofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London inda ta mika koke da bukatar dawo da Liya Sharibu daliba ɗaya tilo da kungiyar Boko Haram ta kisake sabili da taki musulunta bayan sace ta da waɗansu dalibai mata a makarantar sakandare ta Dabci kwanaki 151 da suka shige tana da shekaru 15 banda haka kuma a jiya Laraban ne kuma tsohuwar shugabar kasar Mauritius Professor Amina Guri Fakin ta gana da waɗansu iyayen ƴan matan na Chibok da kuma Dabci da har yanzu ba a dawo da ƴaƴansu ba a Lagos duk da yake ba a bayyana abin da ta tattauna da su ba to za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma ci gaba da ake samu ko kuma akasin haka a yau dai shirin domin iyali zai yada zango ne a jamhuriyar Niger inda makon da ya gabata mataimakiyar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya Amina Mohammed ta jagoranci wata tawaga inda ta gane wa idanta matsalolin da mata ke fuskanta a jawabinta ga manema labarai bayan ta zaga jihohin Maradin Yamai Hajiya Amina Mohammed ta bayyana cewa
wannan ziyarar da muka zo abu biyu muka zo na ɗaya mu zo mu karbi ƴanci mu mara mu bayan matan Niger a karɓa musu haƙƙinsu wahalan da suke ciki ba kaɗan ba wannan tarihin kam ya kai duka duniya mu kuma zo mu nan mu zo mu ga abin da gwamnati take yi to abu kuma da mu din za mu iya mu zo mu tallafa mu taimaka zuwan da muka yi mun yi magana da mata masu yawa waɗanda suka kawo kukansu da abin da suke so su yi da siyasa inda za a samu a karɓa musu ƴancinsu kuma su shiga akwai abin da gwamnati ta yi amma akwai abin da ya kamata a ƙara a ƙarfafa musu gwiwa kuma su samu ƴancinsu su samu shiga inda maza suke samu su samu kuma su shiga majalisa su shiga gwamnati inda ya kamata sa'annan muka je ƙauyukan da muka tafi a can Maraɗi ƴan karkara kam talauci ainihi ana maganan mata yara dai a ce yara da ake musu auren dole ana maganan yaran da ba su samu su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba to ana wahala duka waɗannan abubuwan abinda muka gani mun ga inda muka haɗa hannu da 'yan majalisar ɗinkin duniya ana aiki amma ya yi kaɗan bai ishe su ba ya kamata a samu miliyan kan miliyan ba ɗari kan ɗari ba to abinda muka gani shi ne za mu koma mu duba mu ga inda za a ƙara tallafawa mun kuma ga asibitin da ake aikin yoyon tsari mata a yi mata auren dole ta samu ta aihu abu ya zama mata matsala duk sauran rayuwanta to akwai asibitin da suke zuwa a taimaka wani lokaci a samu gyara amma ba kowane gyara yake tabbatawa ba to a san cewa in ka ce wai za ka je asibiti a'a ba kowane ba akwai wanda ba za su gyaru ba haka kuma a tsane su a watsar da su su zama ba komai ba to waɗannan da muka gan su wannan za a ƙara tallafawa don akwai hanyar da aka samu da European Union da 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda za a fara da Niger su ma ƙara sa a samu asibitin dai da a ƙara musu ɗaki da masu aiki da kayan aiki a nan kuma abinda muka ji daɗin gani shi ne sarakunanmu iyayenmu su ma suka zo suka duba haƙƙin 'ya'yansu don 'ya'yanmu 'ya'yansu ne a nan suna taimaka wa gwamnati cewa to wannan auren dole ya kamata a bari bayan haka kuma yaran da mata da za su shiga makaranta da maza ba wai su shiga wata ɗaya wata biyu wata uku ba su samu dai su shiga har su ƙara ta shekara 18 tare da lafiya to suna taimakawa wannan ma muna so mu tallafa musu su ƙara kokari akan wannan aikin ya zama dukkan jihar Niger abun ba kadan ba akwai maganar haƙƙi kuma haƙƙin nan ya kamata a samu bisa kowa ne a Niger amma sai muka ga mata suna bayar da idan kuma addini ne addini ba ta ce a ba mu bayar ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi to wane ko uba ne da ya kamata a bayya musu yace uwa sai namiji sai uba to kun gama sanin cewa inda ya kamata a daraja mace inda aka aje ta
to kafin ziyarar ta Hajiya Muhammad hukumomin jamhuriyar Niger sun yi wani gagarumin taro da ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman shawo kan matsalolin da ke addabar mata bayan taron ne kuma shirin domin iyali ya zauna da waɗansu mahalarta taron domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri ga jagoran tattaunawar Yusuf Abdullahi
talauci da kuncin rayuwa na daga cikin dalilan da ke janyo musgunawar da mata ke fuskanta a zamantakewar su ta yau da kullum musamman ma a zaman auratayya a jamhuriyar Niger ganin yadda wannan al'amarin ke cigaba da yin kamari kungiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da kare haƙƙin mata UNIFEM ta shirya wani taron muhawara wanda ya haɗa ƙungiyoyin mata da na addinai da nasarakan gargajiya da ma hukumomi na nazarin hanyoyin da za a bi na ganin mata sun samu sana'o'in da za su yi amfani da su domin biyan bukatotinsu na yau da kullum ana kuma sa ran yin haka zai rage yawan mace-macen aure da ake fuskanta a Nijar to a saka zauren namu yana tare da malamai maza da mata da farko dai akwai Usman Dambashi shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya wannan taron sai kuma Madan Kako Fatima shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen tana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron Usman Dambashi da kai zan farawa shin ya za ku kwatanta irin musgunawar da matan Nijar ke fuskanta wanda ya kai ku ga shirye shi wannan taron
to abin da ya sa maka sudin ya sa maka tsara wannan taro ka san akwai wani taro da aka yi a can ya kai shekara biyar a ƙasa Canada ake cewa Muskoka to anan ne kasar Faransa ta dauki alƙawarin za ta sa tallafi cikin kasashen mu kasa guda takwas kamar na miliyan 500 na euro dan a taimaka ma matsalar da mata ke ciki a cikin wannan kasashe namu to wannan aiki da za a yi suka ce za su ba kungiyoyi majalisar ɗinkin duniya guda hudu wanda suka kware a sama irin wannan aikin dan samu sahida wannan aiki a cikin kasashen mu wannan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun tare da cewa UNICEF ita ta dauki bangaren harkar kulawa da yara da harkar abincin yara an ka dauka da OMS wanda ita ke harkar lafiya kamar na mutane ka dauki kuma UNFPA wanda ita ce take harkar wani aihuwa kare duka wani matsalar mata ke samu kuma da UNIFEM su ne suka dauki wannan yauni na kamar duka wani abu da za a yi sama matsalar da mata ke samu wanda wani kamar ana cewa violence kuwa musamman tun da aka musguna musu suna iya samu illa sama iya da za su aihuwa ko sama yau da kullum to idan ka diba shi ne muka sai wannan taro muka kira duka wani masu ji a gani musamman ma kungiyoyin mata masu fafakta cewa sun kawo da cigaban harkar mata a cikin Nijar mun jawo 'yan jarida mun jawo malamai na Kirista da malaman musulmi na musulunci ko mun jawo sarakan gargajiya tunda su suna da miyau a kuna da kusan talakawa ko muke tsammani idan kowa ya gayi yaya matsayin mace ke ciki kamar yadda shi ke ganin matsayin mace a wurin shi kenan za a ga a ci gaban abin to kaga da muka yi wannan taro sai muka samu cewa musulmi sun kusancewa mai musulunci ya ce amma mace a cikin doron ƙasa idan muka ɗauka a muka ta neman arni dole ne aka ga ake cewa ka ɗauki ci da sha da kare ta duk wani abubuwa ka kare ta kaga mun ɗauki alƙawari gaban Allah gaban uwayen mace gaban kowa da kowa zan yi wannan amma cikas idan ta zo gida wallahi ganin arkan da mace ke yi sai dai kawai Allah dai ya gyara kaga mace babu abinci ci kaga mace namiji ya ta tabar da ya barta kaga mace an aiki iya uku hudu mutum ya hoda ya barta babu abinci ka san wannan yana sa musgunawa mace kware a cikin abin da ake ciki to shine da muka yi nazari sai muka halu suma Kirista suka ce Bible ta kawo abubuwa wanda ya kare ma hakkin mace zamantakewa da kullum kowa ya dauki magana sarki ya kaga lokacin sarkin gargajiya suka ce su mafi yawan kuke kuke ke samu a cikin fayodin su na sarauta mata neman abinci ne suke suna fama a sa tsakani da su da mazan su dan Allah arka ba su abinci
to kashi lokaci yayi halin nasu sabili da haka tilas mu gabirki nan sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan Musulmin Muni Barma da Yusuf Abdullahi da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duni. Mata su ne duniya, su ne sarakan duni. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.